sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lordaniya da tashar Mutavia Fake akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma na jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko sashenhausa.com. Masara salamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili taure ne daga birnin Washington DC tare da Hafiz Babale da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Litinin 20 ga watan Mayu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan muke tafi da su, bari mu fara da kanun labarai.
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif yayi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da bi hanyar mutuntaka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su da ke tekun kudancin Sin yayi tafiya a yau Litinin. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku je kiran kakakin Bristol wakilai Yakubu Dogara daga jihar Plateau zuwa ga 'yan Najeriya akan zaman lafiya.
Check the situation with the northeast where I come from. There are communities that you can't find anything. Police stations have gone.
Yace ku duba yankin arewa maso gabas daga inda na fito, akwai wuraren da sun zama kango.
A jamhuriyar Niger kuma kafin babban zabe za ku ji inda aka kwana akan bullowar wani sabon cece-kuce da ya kunno kai a Niger tsakanin 'yan adawa da masu mulki.
Waɗannan mutane kwatkwata duk abin da suka aikata ga wani zabe, yarda ne abin wuri su ba, idan suna son zabe da gaskiya wanda kuwa zai amince ma duk abin da za a yi, 'yan adawa ai ba makiyana ba.
Bayan haka muna tafiya da shirin ilimi daga Yusuf Aliyu Harande, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif yayi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka a maimakon ya rika amfani da barazana. Zarif na mai da martani ne dangane da wani sakon Twitter da Trump ya wallafa a jiya Lahadi, inda yake cewa idan Iran tana so ta yi fada ne wannan zai kasance karshenta a hukumance kul ta sake barazana ga Amurka. Ministan ya kara da cewa Trump yana fuskantar matsin lamba ne daga wani rukunin mutane, ciki har da mai bashi shawara kan harkar tsaro John Bolton da kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda ya ce yana kuma so ne ya cimma wani abu da magabatansa suka gaza yi. Zarif ya kuma rubuta cewa Iran ta kwashe shekaru aru-aru tana nan daram, yayin da masu musguna mata duk suka durkushe matakan ta'addanci da aka ɗauka kan tattalin arzikinmu da surutai marasa kan gado ba za su kawo ƙarshen Iran ba. A makon da ya gabata, Trump ya nuna alamun janyewa daga zafafan kalaman da yake yi a kan Iran, inda ya nuna cewa a shirye yake a yi zaman tattaunawa. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. USS Preble ya yi tafiya mil 12 a tsakanin yankin ruwan ne a tsakanin Scarborough a wani yunkuri na kalubalanta ikirarin da suke yi da kuma tabbatar da hanya ta kasance a buɗe kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka nuna. A cewar mai magana da yawun kwamandan jirgin mai suna Seventh Fleet Clay Doss, wannan shine karo na biyu da sojojin Amurka suka samu damar ratsawa a yankin cikin wata ɗaya da ya gabata. A lokacin da yake magana a wurin wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a Singapore a ranar Laraba, shugaban sojojin ruwan da suke aiki Admiral John Richardson ya ce sukan yi rangadin yankin ruwan cikin yanayi na tabbatar da adalci a kuma lokaci-lokaci. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buddha da kuma ci gaba da ake kare al'adun yankin Tibet da harshensu, kamar yadda wata sanarwa da aka aikewa manema labarai ta nuna, wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na Amurka. Sanarwar ta kara da cewa Branstad yana ziyara ne a yankin na Tibet mai cin gashin kansa da kuma lardin Qinghai da ke makwabtaka. Daga ranar Lahadi 19 ga watan Mayu har zuwa ranar Asabar 25 ga watan Mayu. Branstad shine jakadan Amurka na farko da ya samu damar zuwa yankin Himalayan cikin shekaru hudu, wanda Branstad ya gada wato Max Bokos ya kai ziyara a yankin na Tibet cikin watan Mayun shekarar 2015. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 12 a lokacin da suka kai wani samami a yau Litinin a kusa da birnin Alkahira. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar Hasim, wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood. Kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwan masu fashewa, bindigogi da kuma harsasai a wurare biyu daban-daban da suka kai samaman. Samaman ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka dasa wani bom a gurin duba ababen hawa da ya kaikaci wata motar bus ta 'yan yawon bude ido a kusa da tsaunin nan na Egypt Giza Pyramid. Fashewar ta raunata akalla mutum 17. Har yanzu babu waɗanda suka ɗauki alhakin kai wannan harin, kuma ministan cikin gida bai alakanta samaman na yau Litinin ba da fashewar bom ɗin. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya bayyana a kotu yau Litinin a yunkurin da yake yi na a yi watsi da tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da ake masa. Tuhume-tuhumen dai sun faro ne daga batun siyan makamai a shekarun 1990 waɗanda aka janye shekaru 10 da suka gabata, jim kaɗan kafin Zuma ya zama shugaban ƙasa. A lokacin da aka sake tada batun tuhume-tuhumen a shekarar 2016, Zuma ya kwatanta su a matsayin bita da kullun siyasa ne. Daga cikin batutuwan da ake tuhumar shi a kai akwai almundahana da cin hanci da rashawa da kuma ɓadda kuɗaɗen haram. Tuhume-tuhumen suna da alaƙa da cin hanci da ake zargin Zuma ya karɓa na siyan makamai da aka ƙulla da tarayyar Turai da Afirka ta Kudu. Wakilin wani kamfanin Faransa mai sayar da makamai mai suna Talessa na fuskantar tuhume-tuhume makamantan waɗanda ake cajin Zuma da su.
Madal a gaida Hafiz Muhammad Babale, labarin da saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yau sai rahotanni mu zamu lika jihar Plateau, inda kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya yi kira wa 'yan Najeriya, musamman waɗanda ke wuraren da ke fuskantar matsalolin tsaro, da su jajirce wajen neman hanyoyin zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka a Jos Plateau, Zainab Babaji, ta aika mana da ƙarin bayani.
Kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya yi kira wa 'yan Najeriya, musamman wuraren da ke fuskantar matsalolin tsaro, da su jajirce wajen neman hanyoyin zaman lafiya. Yakubu Dogara, wanda ya shugabanci bikin shekara-shekara ta al'ummar Biram da aka gudanar a ƙarshen makon jiya a Jos, ya ƙarfafa wa al'umma gwiwa da cewa yana da yaƙinin duk matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta za su kau in har hukumomi da al'umma sun jajirce wajen yaƙi da tashin hankali.
Check the situation with the Northeast where I come from. There are communities that you can't find anything. Police stations have gone.
Yace ku duba yankin Arewa maso gabas, daga inda na fito akwai wuraren da sun zama kango. An kona ofisoshin 'yan sanda, an lalata hanyoyi, gidaje da asibitoci duk an lalata su, har ma da makarantu. Har yaushe za mu ci gaba da wannan ittila'i?
But I want to charge us that if we must win this fight against violence, it will be because some of us have decided that we will walk across board in order to be peace builders.
Yace ina buƙatar mu, in har za mu yi nasara da wannan yaƙi da tashin hankali, sai in wasu mu sun yadda za mu yi yunƙuri na zama maginan zaman lafiya. Bangom Jos da Jacob Gambuba, wanda ya bayyana manufar bikin da godiya wa Allah saboda damuna mai albarka da suka samu, ya bayyana takaicinsa kan irin barna da aka yi na rushe-rushen gidaje a ƙauyuka da yawan 'yan gudun hijira da har yanzu ba su koma garuruwansu ba.
We want to appeal to the government of Plateau State to please remind them that we have IDPs
that not only need food, but they need to go back to their ancestral lands and revive their lives.
Bangom Jos yace muna roƙon gwamnatin jihar Plateau muna kuma tunashe ta cewa muna da ƴan gudun hijira daban da buƙatar abinci suna buƙatar su koma garuruwansu na asali don ci gaba da rayuwarsu. Basaraken gargajiyan yace tun lokacin da aka samu asarar rayuka fiye da 250 a watan Yunin bara a yankin Gashish har yanzu ba cibiyar rundunar ƴan sanda a yankin.
Up to today, no mobile unit has been established in Gashish.
Shugaban shirin bikin Dada Chalom Jambol yace
in muka dubi kasar da Allah ya bamu ya isa mu yabuki bana mun dubi yadda zamu gagogor mayan mutanen Birob ta hanyar science da technology. Kun ga wani yaro da yayi machine na tonan kasa yana controlling dinsa da remote. An yi machine daka a can, yau mun samu machine ba daka kadai ba, yana rairaya ya cire dutse. Abinda muke yake nan domin me? Domin mu ga mun inganta zaman mu da zaman al'umma da ke Birgun.
Wata da ta halarci bikin tace irin wannan taro zai hada kan al'umma da samar da zaman lafiya.
Na na Cecilia Ibrahim fa gaskiya a cikin bikin da an yi shi dinan yau zai ina nuna ma jama'a ya kamata mu a Plateau da Najeriya gaba daya mu hada kai mu samu zaman lafiya ga yare barkatattuka an hada duka yau mun hadu a wuri daya idan ana yi haka gaskiya kasa za ta ci gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Idan na faso ta aika biyan sadaka a kashi in ka fito fili mai halin shi za ta ishe
a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wani sabon cece kuce ya kunno kai game da shirye-shiryen zabe da hukumar zabe mai zaman kanta ta Nijar ke yi inda ta so majarraba daukar masu sabonta sabon kirgam na zabe na jamhuriyar Nijar. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A daidai lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da jarabawar ɗaukar ƙwararrun ma'aikatan da za su kula da sabon girgam na zaɓe na zamani, ana iya cewa abin na son barin baya da ƙura kasancewar saɓani ne a cikin kalamai ya soma bayyana tsakanin 'yan adawa da masu mulki na ƙasar. Isa Marai na kasancewa mai magana da yawan jam'iyyar Modern Lumana Afrika ta Hamma Ahmadu mai adawa.
Waɗannan mutane kota duk abin da suka aikata ga wani zabi yarda ne abin wirsu ba, in suna son zabi da gaskiya wanda kowa zai aminci ma duk abin da za a yi. In adawa ai ba makiyana ba, abokan aikin suna abokan tayi ne, su ma sun ada sun santa kiran su akai sannan a to a shi don kaya ai aiki shin an yi wanga ba? Ai wanga ba kenan, har yanzu su addayukan su addara musu abin su rama na suka yi
kenan. Magana yanzu dokar sabin ma'aikata domin so mashi hada sabon girgam na zamani, wannan ba gamsashen lamari ne wajen ku
ba? Ka tantsa sun ka dauka wani aiki wanda za su ce, wanda za a ce ma iya haka shi ne na sa sun ka dauka duk aikin da za yi in na zabi na in na seni na take kowa shi kana shi kowa akwai na ciki. To wannan hujja abbakar na kawo ka kawo ka ce an kashi ka baka dan ko an cuce ka wannan baka hujja. To wanga komai na sana komai su da bisu
waɗannan ai kamar ta kanisiyar ne waɗanda za kuma an ba da sanarwa an ce duk wanda ka so ya shiga wannan aiki ya zo jarraba dai za a yi sai wanda ya samu.
Yanzu in za a jarraba kasar ga duk ilimin kai abbakar hanya baka wucewa
a bangaren masu mulki. Inji kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Dan Baba Mamman Ceni, ɗan adawa su tashi tsaye zuwa neman jama'a maimakon tsayawa irin wannan cece kuce.
Duk inda aka wanga zabe na na'ura mai kanta babu inda babu nasu ma'aikata, su 'yan siyasa ne ba ma'aikata ba. Akwai takanisiyan waɗanda wannan waɗanda sun ka karanci abin na wakilai na gwamnati waɗanda aka sa a ciki, akwai wakilai na 'yan siyasa kuma wannan aikin da za a yi ba janye magana an ka da rantsuwa ta Alkur'ani mai tsarki ba. Ita wata nan da su mance da shugaban sai ne ya rance Qur'ani mai tsarki, mataimaki ne ya rance da Qur'ani mai tsarki, waɗanda duk an ka sa su yi rantsuwa da Alkur'ani mai tsarki kenan magana a samu magudi wannan wuri ba ta taso ba. Abinda an ka ce wakilai waɗanda a 'yan adawa su kama to uku mu mu kama to uku, sauran waɗanda 'yan nan nafile waɗancan ka ce su kawo mutu
to sauran an kace technician nan kuma idan an sa waɗannan mutaitani cikin hukumar zabe bai hana in kana takara ba ko cinwa kana da wakilinka ita ma wannan kwatamkacin sani ce Niger kasa ce mai son zaman lahiya wadda zaman lahiya ta gade ta kuma ana koyi da ita kasashen duniya kenan nan babu shakka abinda nika gargadin su su te su nemi mutane maimakon su tsaya cikin zauri labe wani gungu suna ta wangacece kuce su te su nemi mutane da mutane na aka komi
shin abin ayar tambaya anan shine ko a yaushe ne za a kawo karshen cece kuce a jamhuriyar Niger tsakanin ɗan adawar da masu mulki wannan ko gaba ce za ta nuna mana Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako har ila yau muna jamhuriyar Niger inda za ku je cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya shirya liyafar bude baki domin musulmin kasar a albarkacin watan Ramadan abin da sami yabo daga shugabannin kungiyoyin ci gaban al'umma a bisa la'akarin da yadda zai kara karfafa zumunci a tsakanin mabiya addinai mabambanta wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mamman Barma ya yi kuma na da karin bayani
Al'ada ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci na azumin Ramadan ne zagayo ofishin jakadancin Amurka a Niger kan gayyatar musulman kasar a babbar liyafar da ake shiryawa ta kanas domin bude baki abinda ke zama wata hanyar ƙara tunatarwa akan muhimmancin mutunta abokan zama ba tare da la'akari da wani bambancin addini ba
Nous savons tous que l'islam fonde le rapprochement, la tolérance et la solidarité en particulier
Jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric P. Whitaker na cewa sanin kowa ne musulunci addini ne dake bukatar mutane su kusanci juna su kasance masu yafiya da taimakon juna musamman a lokacin Ramadan sau tari na sha ganin irin wannan halayya tana faruwa a tsakanin ƴan Niger da baki mazauna wannan kasa kamar yadda a yanzu haka dubban mutanen da suka gudo daga kasashen su ke samun mafaka a wannan kasa a sanadiyar tashe-tashen hankula kusan dukkan wasu shugabannin kungiyoyin ci gaban al'umma sun halarci wannan liyafa ta bude bakin azumin Ramadan cikin su har da shugaban kungiyar makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo
Amerikawa dan dai suna so addinoni su karfafa zumunci suna kirawo mu zo su yi bude baki da mu ko da ba su azumin ba kaga yawan ambassador ya zo da babban na center cultural su yi bude baki da mu kuma sun ba mu dama mu da kanmu sakanin mu muna hima ba mu ga juna amma kaga cikin taron ga muna hira da su muna hira sakanin mu masalolin wanda yana hafkwa cikin kasan sakanin mu muna hira kuma abu ne da cewa ana karfafa zumunci sakanin addinoni abu ne mai kyau
haka su ma kungiyoyin mata sun amsa gayyatar ta ofishin jakadancin Amurka a Niger Hajiya Rabi Jibo Magaji Ita ce shugabar kungiyar samar da zaman lafiya a Fez.
To sai mun yaba abin da aka yi. Ya kamata ko ina ma a rika yin shi. Tunda ni yau akwai mutane da ba ban gani su ba amma yau mun ga muni da su kuma mutane sun shekaru ma ban gan ba. Kare dankon zumunci ne. Mutane su zo su ga mu a hira da wanda ka sani ko a dama kuma ka kare sani sawon mutane sabbi kuma anan halloli. Ina abu ne mai muhimmanci. Ba karami ba
a karshen wannan haduwa kungiyar mata shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ta karrama jakadan Amurka ambassador Eric P. Whitaker da shugabar cibiyar raya al'adun Amurka a Niger Cynthia Fabi da lambobin yabo saboda abinda aka kira tallafin da suke bayarwa domin ci gaban kananan kamfanoni da masana'antun cikin gida Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma sai shirinmu na gaba ilimi daga Yusuf Aliyu Harande
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin A cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata inda muke tattaunawa akan rashin alfanun kai yara makarantun allo don neman ilimin Muhammadiyya ba tare da bin tsare-tsaren shari'ar Islam ba. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ci gaba da bayanai masu ratsa zakata.
Shi yasa za a dauki yaro a shirga da shi uwa duniya. Wayannan yara guda uku da nake maka magana akan su, na gan su a malalar bakankara, sai da na tambaye su, kuna da iyaye mata? Kowa yace yana da uwa. Nace ran da za a tafi da kai ya akai, da yaron yace mun tun daga ran da aka ce za a taho da shi, uwarsa sai da tai kwana uku tana kuka ba ta iya cin abinci saboda tausayi da damuwa za a dauki danta a shiga uwa duniya da shi. Amma uban yayi mirfifi yace shi ya riga ya zartar abin da zai yi kenan. Saboda haka akwai buƙatar tsarin asalin manufar mai kyau ce shine yaro ya hadda Qur'ani mai girma, to amma akwai buƙatar ya zama na an canja wa abin tsari yadda yaron zai yi karatu. Kuma in ka lura da dama daga cikin waɗanda guguwa take diba ta bata tarbiya, kaga wasu sun shiga rikita-rikita ta Boko Haram, wasu sun shiga wasu halaye munana. Irin barin wannan yara a cikin irin wannan yanayi yana daga cikin abin da yake haifar ma al'ummarmu da irin waɗannan matsaloli, wanda kuma idan ba an dauki mataki ba to abin yana da hatsari. Yanzu kan abin yayi girma har ma an samu wasu kungiyoyi na waɗanda ba musulmai ba suna cewa to tunda musulmai sun bar waɗannan yaran suna gararan ba, to su suna buƙatar a basu yaran, za su dauko su su aje da su, su ciyar da su, su shayar da su, su saman musu da ilimi, kuma har ma sun fara yin rijistar sunaye. To kaga hakan su a ciyar da su, a shayar da su, a basu ilimi abu ne mai kyau. Amma wani tabbas kake da shi cewa yaron za a bashi akan aqidarsa ta addinin musulunci yau da gobe da jibi da gata? Wannan kyautatawa da aka yi masa ba za ta sa ya tsani musuluncin ba, da ya ƙarshe ya canja ra'ayinsa ma ya bar addinin musulunci gaba daya. Saboda haka wannan matsala ce wacce take da girma, kuma take da buƙatar a samu lokaci a ainihin wato duba ta.
Ana gafarta mallam, kamun mu komo ga ita wannan magana da kai wanda ta shafi watan nauyi. A bari mu duba ainihin ita wannan matsalar. Idan muka duba ta a yanda take a da, ya tsarin almajiranci yake a da, kuma ta yaya bambanta da wannan karni da ake ciki yanzu?
Tsarin almajiranci wanda ake da shi a da, idan ka kalli irin manyan makarantun Alkur'ani mai girma da ake da su a da a zamanin magabata, wanda magabata da dama sun halarci irin waɗannan makarantu sun yi wannan karatu, tsarin shine ɗayan guda biyu ne ake yi. Tsari na farko shine uba da ya kawo yaronsa zuwa makaranta ana yin karatu, to zai rinka tanada abincin da yaronsa zai rinka ci yayin da yake wannan karatu. Yaro ya je karatu ya dawo gidan mahaifinsa ya kwana, da safe ya je karatu, da yamma ya je karatu, in ma ta kama ya kwana a wajen masallaci ana bashi Qur'ani, to sai a ci gaba da dora masa ana masa bita. Daga haka har ya haddace Alkur'ani mai girma. Zaka samu malami a gari ana ta kawo yara daga wurare suna karatun Alkur'ani mai girma, shi kuma malamin iyayen yaran nan da suke kawo ƴaƴansu suke yin karatu a gaban sa, su kuma suna taimaka mashi da zakka, suna taimaka mashi da sadaka, da ihsani, da kyauta, shi kuma za ka ga rayuwarsa tana gudana kamar yadda ya kamata ya gudana. Wannan tsari na farko kenan, tsarin da kai tsaye uba shi yake daukan dukkan ɗawainiyan karatun ɗan, har ma yana yin tallafi wajen yadda rayuwar malamin ya kamata ta gudana. Tsari na biyu shine za a samu malami da zai zauna yana karantar da yara a Qur'ani mai girma, sai a samu wasu daga cikin manyan masu arziki, masu hali, su ce Allah gafarta mallam, mun gane amfaninka da amfanin karantarwarka, abinda muke bukata shine ka zauna ka ci gaba da karantar da al'umma Alkur'ani mai girma, ƴaƴanmu ka ci gaba da karantar da su. Mu kuma a matsayinmu na masu arziki za mu bada waƙafi, ko waƙafi na gida, ko waƙafi na ainihin wato kantina ko shaguna, wasu abubuwa da za su rinka kawo rabano na kuɗi yana shigowa. Su ce to waɗannan kadarori mun sadaukar da su, duk abin da aka samu a ciki da shi za a tallafa waɗannan makarantun Qur'ani. Saboda haka zai zama akwai gida da aka bada a matsayin waƙafi, wato wanda yaran suke kwana a ciki ana lura da tarbiyyarsu. Sannan akwai kuɗaɗe da ake samu da ake yi wa yaran abinci da za su ci su sha, ya zamana ba yawo suke da kwano kawai suna bara a cikin gari suna gararan ba. Wasu bayin Allah sun aje waƙafi, wanda ta wannan waƙafin ne ake ta ɗaukan nauyin yaran, ake ɗaukan kuma nauyin hatta shi malamin da yake gudanar da wato wannan makaranta. Wannan tsari guda biyu su ne tsarin da magabata suke amfani da shi a tsari irin na karantar da yara wato ainihin Alkur'ani mai girma. To kaga wayannan tsari guda biyu duka mu yanzu babu wanda yake tafiya a ciki. Shi uban yaro bai ɗauki nauyin ba, masu arziki ba su yi waƙafi da za a ɗauki nauyin ba, sai ya zama na an bar malamin da yaran kawai. Shi yasa za ka ga malamin ya bar yaran suna wahala, suna ta yin abubuwa wani lokaci kuma kaga manya a cikin almajiran gardawa su kuma saboda wahalar da suka sha a baya idan an kawo yara ƙanana su rinka azabtar da su in yaron ya je yo bara ya samu dan abincin ma dole waɗannan manyan almajirai dake gaba da shi shi zai kawo za su iya mashi duka ƙarshe yara da dama an samu cases da zaka ji an dake yaro ma a makaranta ya mutu ƙarshe iya abin da za faɗa wa iyayen shine yaro in ya mutu a makaranta ya samu shahada ne to kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske bazan manta ba ɗaya daga cikin manyan malamai na Dr. Abdullahi Salif Pakistan yana ga mun lokacin da suka irin wannan yaro na almajiranci ya faɗa mun makarantar da ya fara karatu da dalilin da yasa ya gudu yace a gaban sa malamin ya rinka dukan wani yaro sai da yaron ya mutu murs yaron ya mutu akai janaizar yaron abinda kawai yaje ya faɗa wa iyayen yaron cewa ai yaro ya mutu a makaranta ya samu shahada shikenan bai halatta ai kuka ba haka maganar ta wuce yace to shi kuma sai matan malamin ta aike shi da kudi dan su yi mata wani abu dan kudi kankare da bai wuce sisi ko na abu mai kama da haka ba kudin suka fadi tace sai ta faɗa wa malam a gaban sa malam ya dake wani har ya mutu murus yace dan take walfauru da gaggauta fararun farilla ne ta tare nasa ya shika wuri gasa iska ya gudu
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiru yanzu a madadin babban bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sai wanda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Sharuwa Lafiya
a maza da mata don wazanni cewa
a gaida Yusuf Aliyu Harande har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu a nan ce a karfe 11:26 wato karfe 4:26 a jamhuriyar Niger Nigeria Kamaru da Chad yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana Assalamu alaikum murya Amurka Sunana Babagana Alhaji Mushiya, bashakal dalibi a Jami'ar Maiduguri. Bijirewa da baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu. Da gwamnatin Najeriya suka yi samsam hakan bai zo mana da mamaki ba. Domin biri yayi kama da mutum. Dama mun jima da sanin gwamnatin Najeriya suke hana ruwa gudu wajen daidaita lamurra a kasar nan. Saboda haka an yi walƙiya mun ganku. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Malam Balarabe Hafizu Gusau. Yace assalamu alaikum sashen Hausa. Yau kira na ga gwamnatin jihar Zamfar shine ta tashi tsaye wajen taimakawa mabukata. A inda take mana ban kwana da karagar mulki. Ya kamata gwamnatin jihar ta sani al'ummar jihar Zamfar ba za su manta da dauki daidai inda ake kashe al'ummar jihar a tsawon mulkin ta ba. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a jihar Zamfar da ma ƙasa baki daya. Amin summa amin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Nasiru Shehu Yunusari tare da Kinunu Sani Yunusari da Abdulmuttalib Mande Magarya suka ce baki da assalamu alaikum murya Amurka muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya da ma nahiyar mu ta Afrika alfarmar wannan wata na azumi amin summa amin madalla yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labari a takeice kafin mu yi sallama da ku
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka a maimakon ya rika amfani da barazana. Zarif na mai da martani ne dangane da wani sakon Twitter da Trump ya wallafa a jiya Lahadi inda yake cewa idan Iran tana so ta yi fada ne wannan zai kasance karshenta a hukumance kul ta sake barazana ga Amurka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines.
Da takaitattun labarin kawo muku ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na da dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda zamu bude muku layuka muku kira ku bayyana muna ra'ayinku yanzu a madadin Hafiz Muhammad Babale da ya taya tun da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da Bala Umarni sai injiniya mu Regis da abokinsa ni ne nako Abdul Aziz Ajili Toro ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin yau da gobe